Hausa na murya Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Safinu Hashim Gumel, sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin manhaji yau Laraba 11 ga watan Mayu shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an fara jarabawar share fagen fita daga sakandare da ake kira Brevet Sportif, ko jarabawar wasannin motsa jiki a fadin Jamhuriyar Niger. Muna kuma tafe da maimaitin shirin Ciwon Emace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma makin rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jami'an Ukraine sun ce Russia ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya Talata a shisar ruwan Odessa dake gabar tekun Black Sea, a daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na 11 na yakin da ake yi. Rundunar sojin Ukraine ta ce Russia ta harba makamai masu linzami 7 kan wurare a Odessa, inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya, inda suka kashe akalla mutum guda tare da raunata 5. Magajin garin Granady Tukunov ya ziyarci rumbar ajiyar da safi, kuma ya ce ma'ajiyar ba ta da wata alaka da kayayyakin aikin soja ko kayan soja. Ukraine ta ce wasu daga cikin makaman da aka harba a Odessa sun kasance tun na zamanin kungiyar Soviet ne, wanda hakan ya sa ba za a iya dogaro da su su kai inda aka harba su ba. Amma wata cibiyar bincike ta Ukraine da ke bin diddigin yakin cibiyar dabarun tsaro ta ce Moscow ta yi amfani da wasu madaidaitan makamai a kan Odessa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi jiya Talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwar hanta da ba a san asalinta ba, yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe 20, tare da samun ƙarin wasu 70 daga ƙarin ƙasashe 13 waɗanda ke jiran tantancewa, yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Ƙasashe 6 ne kaɗai aka samu rahoton ɓullar cutar fiye da 5, yayin da sama da 160 aka samu rahotonsu a Burtaniya. A cikin makon da ya gabata an samu wani muhimmin ci gaba tare da bincike da kuma wasu gyare-gyare na hasashen masu aiki, a cewar Philippa Estabrook, tashirin cutar hanta ta hukumar WHO ta shaidawa taron manema labarai. Ta ce Burtaniya ta kasance tana gudanar da wani cikakken nazari kan kwayoyin halittar da yake shafar ƙananan yara da martanin rigakafi gare su da kuma ƙara nazarin cututtukan. An fara sanar da hukumar WHO a ranar 5 ga watan Afrilu na samun cututtukan hanta da ba a san su ba a Scotland, wanda aka gano a cikin ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 10. Bayan shafe shekaru 6, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22 ta gudanar da bukukuwan Eid a fadar White House. Musulmai suna ƙarawa al'ummarmu ƙarfi a kowace rana, duk da cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da kyamar musulunci, in ji Biden ga gugun fitattun musulmai. Kalaman na Biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa Donald Trump, wanda ya ce a cikin shekarar 2016, ina tsammanin musulunci ya tsane mu. Trump dai bai taɓa shirya bikin Eid a fadar White House a lokacin da yake shugaban ƙasa ba, duk da cewa ya fitar da sanarwar bikin na shekara-shekara ga musulmi tare da gayyatar jami'an diplomasiyya da kasashen musulmi zuwa fadar White House don cin abincin buɗe baki a cikin watan Ramadan a shekarar 2018 da 2019. Sauyin da fadar White House ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da musulman Amurka ke fargabar kyamar musulunci na karuwa. A makon da ya gabata, Majalisar Hulɗa da Musulunci ta Amurka ta ba da rahoton karuwar korafe-korafen kare haƙƙin bil'adama da takewa da aka samu daga musulmi a Amurka da kashi 9 cikin 100 tun daga shekarar 2020.
To, nan da ba jimawa ba, Safilu zai sake dawo da ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu leka ƙasar Jamhuriyar Niger. An fara jarabawar share fagen fita daga secondary da ake kira brevet sportif ko jarabawar wasannin motsa jiki a fadin Jamhuriyar Niger. Kimanin dalibai 20,452 ne za su yi jarabawar, yayin da 9,703 mata ne. Wakiliyar mu Tamar Abari na dauke da ƙarin bayani.
Kimanin dalibai 20,452 ne za su yi wannan jarabawa ta tsalle-tsalle da guje-guje. A ciki akwai mata 9,703 wanda aka rarraba a cibiyoyi 139. Kanta Kani shine babban darakta a harkokin motsa jiki na jihar Damagaram.
Bana a jihar Damagaram mun samu cibiya abinda ake cema santar 139. Dalibai muna da 20,452 a cikin su akwai mace 9,703 wannan jimla ne kuma akwai masu zawa duk cikin wannan 20,000 din akwai abin da ake cema candidate liba wanda suke zawa su rubuta kansu da kansu ma muna da 300,389 cikin su kuma akwai mace 644 jimlan candidate dake da kai a bana
komai dai ya kammala na kayan aiki game da jarabawar daga bangaren hukumomi
lalle mun kare komai tun da dumin ba wanda ta kamata le president da ta kamata su cikin santorin su dumin ba su kayan aiki tun da bana gaskiya muna matakal godiya ga minister din namu ta education
a daya daga cikin cibiyoyi na filin kwallon kafa lawan didi jarabawar ta kankama cewar alkalin jarabawar inspector liman
mu da wannan center namu ya kumshi lakwal 18 kuma zamu kwana biyar da yardar Allah kwana na shida shine zamu yi ratrafash wanda ba su samu dama shine zamu yi shirin nan insha Allah a cikin 10,713 daliban nan muna da samari dalibai 794 muna da dalibai yan mata 919 to nan sai muke ganewar kamar yawan na mata ya dara na maza to Allah sa alheri ne fi sabilillah tunda muka fara ni sai har yanzu mun samu matsala muna wa Allah godiya kuma muna fata Allah ubangiji ya sa yanda muka fara kuma muke yi haka mu kare haka
a daya daga cikin cibiyoyi na filin kwallon kafa lawan didi jarabawar ta kankama cewar alkalin jarabawar inspector liman
sunana Kabiru Sambar sai jinek abin zai hadi saboda Allah abiya yake tunda sai aka fara kuma ga an kusa ida ma zuwa wanzir haka
babu wasu matsaloli
a ya fadi problem ba matsala komai saboda Allah an ba da kula sosai a shirye muke ko da gobe da shirye sai
ina na ramatu mamu gaskiya brevet sportif na bana yake sosai abin ya burge ni yayi armashi babu matsala ko kada ina fatan alkhairi a bana a samu ai 100% kowa da kowa
Abdulrashid Abusu gaskiya bana gaskiya ya bara saboda bana gaskiya sosai an kula da mu samu sanje jiya gaskiya kan abu wannan ba matsaloli ko kada wannan
wannan jarabawa ta PC sportif ko kuma jarabawar guje-guje da tsalle-tsalle za a dauki kwanaki 5 ana yin ta har ma za a kara kwana na 6 idan aka samu daliban da ba su samu suka yi akan lokaci ba ko kuma wanda suka samu kamar wata matsala ta rashin lafiya ita dai wannan jarabawa kamar share fage ce ta shirye-shiryen jarabawar fita daga secondary Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Tamar Abari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Safilu da ƙarshen labaran duniya
yayi a duk fadin Amurka suna kokawa don nemo abincin jarirai saboda wahalar da suke da kuma wani babban kiranye da aka yi kan aminci yasa duk manyan kantuna ba su da abincin kananan yara Karancin kayan da aka samu na tsawon watanni ya samu asali ne saboda tilastawa rufe babban masana'antar sarrafa abincin yara dake Amurka a watan Fabrairu saboda wasu damuwa. A ranar Litinin, sakatariyar labaran fadar White House Jen Psaki ta ce hukumar kula da abinci da magunguna tana aiki ba dare ba rana don magance duk wata matsalar karancin abincin. Jiya Talata hukumar FDA ta ce tana aiki tare da masana'antun Amurka don haɓaka samar da kayan su tare da shirye takardu don ba da damar ƙarin shigar da kayayyaki zuwa Amurka. A yanzu haka likitocin yara da ma'aikatan lafiya suna kira ga iyayen da ba su da abincin yara su tuntuɓi wuraren tara abinci ko ofisoshin likitocin yara. Suna gargaɗi game da ƙarawa madarar ruwa don ta daɗe ko amfani da dabarun da ake kafewa a yanar gizo ne yadda ake haɗa madarar yara a gida. Sabbin zanga-zanga sun mamaye ƙasar Sri Lanka kwana guda bayan wani ƙazamin tashin hankali da ya addaba al'umma ƙasar da ke fama da zanga-zanga adawa da gwamnati don bayan da ta faɗa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki. Yayin da suke bijirewa dokar hana fita a faɗin ƙasar da kuma dabban sojoji a kan tituna, masu zanga-zangar sun yi ta rera taken neman matsawa shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus. Ɗan uwansa Mahinda Rajapaksa ya sauka daga mukaminsa na Prime Minister a ranar Litinin sakamakon rikicin da ya sanadin mutuwar mutane bakwai tare da jikkata wasu fiye da 200. Sai dai ficewar tasa ba ta sanya yawa masu zanga-zangar ba waɗanda ke zargin dangin Rajapaksa mai ƙarfi da mummuna ta'abbarewa tattalin arzikin ƙasar da ya haifar da ƙarancin abinci da man fetur da kuma barin 'yan ƙasar da 'yan kasuwa na kokawa da raguwar samar da wutar lantarki na tsawon sa'o'i. Masu fashin baki na ganin halin da ake ciki zai dagula yunkurin tunkarar matsalar tattalin arzikin da ta haifar da zanga-zanga mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar.
To a gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirin ciwon ƴamace.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Matsalar cin zarafin mata a cikin al'ummar Najeriya a 'yan kwanakin yana neman zama ruwan dare. Idan kuma mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ƴamace a makon jiya, mun tattauna da Malama Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cin mana, inda take cewa
magana ta haƙuri da cin zarafi gaskiya magana ce ta orientation. A society ummu mun zo da wata orientation na nuna wa mata cewa aure ya fi komai a wajen su ciki har da rayuwa. Lo mata wacce yake faruwa ba za a taɓa tsayawa a ɗauki mataki ba, ana gudun kar aure ya mutu. Sannan akwai stigmatization da mata suke su fuskanta idan suka koma gida a matsayin zawarawa. The issues, the problems na finances, da rashin kulawa, da tozarci, da waɗannan abubuwa duka su ne suka fi ƙarfi wajen ganin abubuwa sun danne zuciyar mace ta kasa fitowa.
To Malama Ummul Khairi ta ci gaba da cewa
abu na biyu kuma shine muna tasowa ne yawanci mata ba tare da an nuna musu cewa suna da wani muhimmanci ko wani value da za su yi adin wannan society ba akasari kawai ana nuna musu cewa kaman su wani property ne wanda ana jira kawai su kai mataki a mika su manaji su kuma zauna a karkashin shi even if they are going through hell ba tare da sun fito ba sannan wani lokaci yaya su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen da baibayewa zuciyar mata ganin sun daure koma menene domin su jure su girma tare da yayan su dama Hausa sun ce wai kaza ne yaya akan yayanta take wahala
to malama Jamila me zaki ya durawa akan bayananta kasancewar kin dandana wannan abu da muke tattaunawa akai
abubuwan nan an nuna shi namiji ko me yayi daidai ne kin ga kamar a rayuwa aure a lokaci na ni in na ce jefa ne ko wani abu babarsa zanga ta shigo magana ko ta zo ta ce mun sa wannan a gidan mu shi kuma tsoron ka a ce na gama da shi ne ko kuma zaman lafiya ba na ganewa sai kaga an kitsa karatun da ake kitsa mai shi zai zo ya aikata mu fadan da za ta zo ce mun shi zai zo yi mu zamu fita da shi ne bai mu je ko tana gidan mu ko wani abu ba mai san mu ce mata zamu je mu je yawon shakatawa ba a'a sai mun boye mata sai mu ce mun tafi ziyara out of respect kana ganin wani abu muka dinga yi amma kullun gani nake in iyaye mata ba su tashi tsaya kan ƴaƴansu maza ba saboda ciwon ƴa mace na ƴa mace abinda ba za ka so ai maka a gidan miji ba ba za ka so dan kaye wata a gidan aurensa ba amma abun mamaki yau sai kika iyaye mata yau su kansu an musu haka amma sai su daure wa ƴaƴansu su mai da matan ƴaƴansu kaman kishiyoyin su in kin ga namiji yana daraja mace to billahi da take bincike uwarsa in kin ga namiji yana wulakanta mace to abu biyu ne ko uwarsa ko akwai abin da ya tashi ya gani a gidansa ana yi an mai da shi ba wani abu ba saboda uwa tana sa zuciya ko dutse ce ce sani amma wansu iyayen su dinga shiga suna fita cikin al'amuran ƴaƴansu iyaye fa sun sai kamata su dinga nuna mana saboda already sun fi mu sanin ya rayuwa ta
akwai batun yara suna tasowa suna ganin irin wannan abubuwa wanda ya kai ga waɗansu mutane suna cewa tamkar duk al'ummar da ta amince da cin zarafi yara suna gani kuma za su tashi da wannan abin a ransu suna tunanin cewa ai haka din shine daidai sannan a hankali ba tare da ma ya sani ba sai kiga ɗabi'u irin waɗannan yara suna zama mamugunta wanda ba dalili sai kiga suna cin zarafin yara ƴan uwansu kamun masu girma kenan su yi aure su kuma mata sai su rika gani tunda mahaifiyata haka na tashi na gani to shikenan in na tashi shi yasa suke waɗansu suke gani cewa mata ba sa son furta komai idan ana cin zarafin su har ya kai ga abin da yake kaiwa me ya kamata a yi domin a ceto al'umma gabaki daya
wato a hakikalin gaskiya ba wannan abin yake matukar illatarwa kamar yara domin shi yaro yana tasowa ne da belief cewa abinda iyayensa suka yi daidai ne baya kallon kuskure a tattare da halayen iyayensa su suke molding zuciyarsa ya zama abinda suke so ya zama idan ƴa mace ta taso ta ga ana molesting mahaifiyarta za ta taso da tsanan kowa da komai za ta taso da tsanan shi kansa mahaifin da kallon kowa a matsayin mara tausayi domin gani take kowa yana kallon uwarta tana wahala ba dauki mataki ba kallo take mahaifinta yafi kowa na zama mamaki ta ci tun daga abin da yake shi kuma ɗan namiji da ma Hausawa suka ce wai kin daya gaji ubansa akasari mutanen da suke tasowa su zama masu violating haƙin mata ana samu su ne renan su ake tun ɗa yana kankani yana kallon abubuwan da ake yi zai fara kwaikwayon wayannan halaye wani lokaci a wajen ƴan uwansa ma a cikin gida sai kiga yaro shi kadai ya addabi kowa da komai to matsawar muna so a gaban mu rage samun irin wayannan mazaje to sai mun tabbatar da ganin cewa iyayen da suke aikata haka an yi stopping din su ba ta da an bari abin ya escalation har ƴaƴansu sun kwaikwaya
a cikin cin zarafi kin ga cin zarafi yana a fanni ne akwai sexual abuse ne akwai physical abuse akwai mental abuse abubuwa da yawa daga baya zuciyar yaro bushewa yake because yaro ba abin da yake bukata fa sai soyayya kalamai encouragement akwai yanda zaka dinga nuna wa yaro yanda zai tafiyar da rayuwarsa ka dinga janyo su kana jin ina ne sai na rayuwa kana nuna mishi binnan buca dan memories din da kake bawa yaro it will go a long way Allah ya ji kan mahaifina ni da na tashi sai yanzu nake gane wani abin
Matsalar Najeriya da mutane suke kokawa ita ce akwai dokoki sai dai aiwatar da su. Ta yaya za a tabbatar da cewa wannan doka ta yi tasiri? Baya ga haka akwai zargin da ake yawan yi wa fannin shari'a. Aya gani kamar su ke ba da dama musamman lauyoyi domin kare masu aikata wayannan munanan laifuka kuma su ci gaba da zama a cikin al'umma.
Daga lokacin da aka ce yau ga wani ya riki matarsa ya kashe ko dai yayi wani abu da ya fare zama sanadiyar mutuwar matarsa. Al'umma ta hayayyako ta taso tana jira ta ga matakin da za a dauka. Wala'alla mazaje da suke irin hali nashi sun fara tsorata. Sai suka ga bayan kwana ɗaya biyu sun ganshi ya dawo cikin al'umma, ya ci gaba da harkokin shi kamar ma babu abin da ya faru. Kila a tsakani ma kusa-kusa an bashi wani aure. To yin hakan zai sa masu son irin kwatanta haka su ma su saki su ci gaba da harkokin su saboda suna ganin ai suna da tabbas sun babu abin da zai faru. Kin ga rashin daukan mataki akan irin wannan mutane kamar goyawa laifi baya ne ya ci gaba da aikatuwa. Sannan abun kunya ne a matsayinka na wanda yake kare shari'a a tsince ka kana kare mutane masu irin wannan mummunan aiki. Nakan tambayi kaina shin waɗannan lauyoyi suna ma da conscience kuwa ko kuma suna iya sa kansu a matsayin ƴan uwan waɗanda aka kashe ko ko a'a rantsuwar da suka yi a yayin da ake rantsar da su a matsayin lauyoyi a ina suke ajiye shi? A'a bari suke son kuɗi da son duniya ya rufe musu idanuwansu ta yadda ba sa kallon komai sai abin da za su karɓa a wajen clients din nasu.
Malama Jamila,
kin ga ba wai zuwa wajen hukuma bane ba, agencies kaman Synaptic su Human Rights shi ma long procedure ne. Long procedure nan ne yasa mata da yawa suke guduwa fa. Ko Synaptic din nace ma da ba dan ina da evidence ba, evidence din ma sai da aka wahalar da ni. Haka zalika office din ne gidana shi ma sai da aka nuna min ce ma aka yi a good officer kuma suka dauke shi suka kai shi Turai. That's foreign affairs kenan. Foreign affairs by law in ma kana da cases sai kamata ka bar kasar nan ba. Manyan mutane da za su fito su ce mun in ban maganar nan, akwai wanda ya ce mun in bar ƴaƴana in tafi in ba su gidansu. I should start my life over again. Ƴaƴan nan su ne raina. In starting life ina a ina sai ka yi da gaske fa kuma ka tabbatar in zaka je ka san ka tanada abinda zaka nuna kuma abinda zaka nuna kaka aje shi waje ɗaya fa ka kakkasa shi ka kakkasa shi in ba ka wayar naka sai su kwace. Ɗan sandan ma ba wai za su je su sa restraining order bane ba fa, sai dai su yi maka na wash. In ya fi ka fawa ko ya fi ka kuɗi haka za a wanke ka. Kotun ma shi ma haka sai ka yi da gaske. Kankace ne wup sun gama da kai. Ba kowa ne suka taru suka zama ɗaya ba. Ba gaskiya sai ka yi idanka a buɗe. Ni da nayi a cikin rashin wayo na because I believe the system zai taimaka min. Amma da naga abin da aka yi min sai na ƙara wayo.
Mai sauraro akwai sauran bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana. Amma idan aka kasance da mu a shiri na gaba idan Allah ya raya mu za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ni lafiya.
Gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru.
Ya fara kan jinamna wannan makon ne da jaridar Econius ta kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ta labarta mana cewar gwamnatin Kamaru tana kokarin ganin cewar ba a karawa talakawan kasar farashin kudin litar man fetur ba a fadin kasar baki daya, kasancewar irin matsalolin da yakin kasar Ukraine da kuma Russia ya janyo a fadin duniya. Wannan yasa ministan ciniki na kasar Jamhuriyar Kamaru ya ce dole ne a ƙarawa waɗansu kayayyakin da suke shigowa ƙasar ta Kamaru haraji domin rufe waɗansu guraben da yanzu haka ba sa shigar da kuɗaɗe a faɗin ƙasar. Jaridar ya kawosanke kuma cewa ta yi ministan lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Maluda Malashi ya ce zai fito da waɗansu dabaru domin inganta wa likitocin ƙasar Jamhuriyar Kamaru harkokinsu musamman wajen biya musu buƙatun da suka nema, kasancewar yanzu haka suna gudanar da ayyukansu bil haki da gaskiya. Sai kuma jaridar da misaji ta kasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi ministan cikin gida na kasar Kamaru Mr. Atanga Ji ya gargadi malaman makarantu na kasar baki daya da cewa kar su kuskura su fito zanga-zanga da suke kokarin fitowa a fadin kasar domin waɗansu kungiyoyi suna tunzura su. Yace duk wanda aka kama shi yana gudanar da zanga-zanga a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru to zai fuskanci bishin gwamnatin kasar. Jaridar Le Point kuma ta yaba wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Paul Biya wajen kokarin da yake yi matuƙa gaya na inganta rayuwar jama'an tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru musamman wajen basu kulawa da bangaren tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi da kuma yi musu abin da ya dace ta bangaren albashin su. Sai kuma jaridar Niger ita kuma ta gurmata mana cewa yanzu haka Benin Yaounde ya cika da garanta kasancewar kamfanin kwashe shara na kasar Jamhuriyar Kamaru Izakam sun shiga wani yajin aiki ne sai baba ya gani domin rashin biyan su waɗansu makudin kuɗaɗen da gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru bata yi ba. Jaridar Le Voix ita kuma tace tashar jirgin ruwa na Benin Douala yana shigar da makudin kuɗaɗe ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru har sefa miliyar 13 da miliyan 65 a cikin shekara guda kamar yadda hukumar kula da shigar kuɗaɗe da fitar su ta zayyana. Za mu kammala shirin namu na wannan mako ne da jaridan The Sport ta kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta ayyana mana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o ya bawa malaman da suke horas da ɗan wasa a cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru wajen awa 74 domin biyan su albashin su. Yace dole ne a biya su hakokin su domin ganin irin yadda suka tsaya matuƙa gaya suke nuna wa masu abun kwallon kafa sana'ar su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga Sir Filu Hashim Gumel da labaran duniya amma fa a takaice.
Jami'an Ukraine sun ce Russia ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya Talata a shisar ruwan Odessa dake gabar tekun Black Sea a daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na 11 na yakin da ake yi. Rundunar sojin Ukraine ta ce Russia ta harba makamai masu linzami 7 kan wurare a Odessa inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya inda suka kashe akalla mutum guda tare da raunata 5. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi jiya Talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwar hanta da ba a san asalinta ba yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cuta a cikin ƙasashe 20 tare da samun ƙarin wasu 70 da ƙarin ƙasashe 13 waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Bayan shafe shekaru 6, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22 ta gudanar da bukukuwan Eid a fadar White House. Musulmai suna ƙarawa al'ummarmu ƙarfi a kowace rana duk da cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da kyamar musulunci, in ji Biden ga gugun fitattun musulmai. Kalaman na Biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa Donald Trump wanda ya ce a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu. Trump da bai taɓa shirya bikin Eid a fadar White House a lokacin da yake shugaban ƙasa ba.
To masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Filu Hashim Gumel wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari, nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.